أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma. Shirin da kan ba ku dama don aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shige muku duhu cikin al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Kuma na aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin waya na 0805544413 da kuma 0703640455. Sai kuma 0707776442. Haka zalika dai kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatoyin Rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Yau kuma sunana Anas Idris Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah, barka da zuwa.
Yawwa, assalamu alaikum.
To da yake mun shiga cikin kwanaki masu albarka na wato kwanaki goma na farkon watan Zulhijja, kuma muna amsa tambayoyi ne waɗanda suka shafi batun layya da kuma sallar Idi, kamar yadda muka fara a shirinmu da ya gabata. To yau mamalan za mu ɗora cikin irin waɗannan tambayoyi insha Allah, inda za mu ɗauki tambaya ta farko da ta zo daga Kamilu Garba Limanci, wanda ke cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya. Tambaya ta ita ce, tsakanin shanu da raƙuma da kuma tumakai, wanne ya fi lada idan an yi layya da shi, kuma wani lokaci ya dace mutum ya yanka abin layyarsa? Daga Kamilu Garba Limanci.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيان هكا يوم ما سو سورة رمو أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لمي سنجي بياني أكان منين يفي ليا ومنين يفي فللا تكين دبو بليا دامن سني چوا دبو بين داك دا إليا دا سوسوني بهيمة الأنعام. سبو رسول الله سبحانه وتعالى أنبتا تكين littafinsa, inda yake cewa wa yadhkurusma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Haka bahimatul an'am su ne waɗannan nau'ukan dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin suratul an'am 8 azwaj. Akwai raƙumi da taguwa, ko kuma sa ko saniya, ko kuma rago ko tinkiya, ko kuma akuya, ko kuma abun suru. Waɗannan su ne dabbobin ni'ima guda 8 wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata da su, kuma ake yin layya. To malamai sun yi saɓani dangane da wanne ne ya fi lada. An fi son a yi da wanda ya fi tsoka, ko an fi son a yi da wanda ya fi tsada, ko kuwa a tsakanin manyan dabbobi da ƙanana waɗanne ne suka fi lada? Wasu daga cikin malamai sun tafi akan fifita manyan dabbobi a kan ƙanana, saboda haka suna ganin kai layya da raƙumi ya fi lada sama da kai layya da saniya. Kai layya da saniya ko sa ya fi lada sama da kai da ƙaramar dabba, rago ko tinkiya ko akuya, ko ɗan akuya. Suka ce saboda abin da ake buƙata shi ne ciyar da miskini. Ciyar da miskini kuma zai fi samuwa idan aka samu dabbar da tafi nama. To za a fi samun isasshen abin da za a ba wa mabuƙaci. Fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Tunda akwai ciyar da mai bukata matalauci, kaga ya kamata a samar da ayyayar da abin da yafi abin nan. Kuma sannan babbar dabba za ta fi tsada sama da karamar dabba. Suka ce gashi Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ayyur riqabi afdal, wa nabawa ne yan tashi, ko wace baiwa ce yan tata ya fi falala a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, wacce tafi tsada kuma tafi wato daraja a gurin masu ita. Suka ce to kaga ba za a hada kudin manyan dabbobi irin su raƙuma da shanu da kudin kananan dabbobi ba. Kace saboda haka in har bai wanda tafi tsada ko ba wanda yafi tsada, yan tashi yafi falala, kaga kenan in aka tashi yanka dabba, dabbar da aka fi samun wato aka fi tafi tsada ya kamata tafi falala. To sannan suka ce ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake maganar wanda ya je sallar Juma'a, yake cewa wanda ya fita man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati al-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'a al-thalitha fa ka'annama qarraba dhana. Kace annabi ya ce wanda ya fita a sa'a ta farko ya je Juma'a, wato yayi sammako ya fita da wuri ya je a sa'ar farko, annabi ya ce to kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka raƙumi ko raƙuma. Ce wanda kuma ya je a sa'a ta biyu kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka saniya. Wanda kuma ya je a sa'a ta uku kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka karamar dabba, wato rago ko tinkiya. Suka ce to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fifita masu zuwa sallar Juma'a, da aka ambaci wanda ya fi kowa zuwa da wuri, sai aka ce kamar ya kusanci Allah ne da raƙumi. Wanda ya bi masa baya aka ce ya kusanci kamar ya kusanci Allah ne da saniya. Sannan na uku sai aka ce kamar ya kusanci Allah da karamar wato dabba. Kace to kaga wannan yana nuna fifikon wanda ya kusanci Allah da babbar dabba kamar raƙumi, sannan kuma a ƙananan dabbobi. To wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai. Wasu daga cikin malamai suna ganin Allah subhanahu wata'ala a cikin lamarin ba wai yana duba girman dabba bane, ko yana duba dadin abin nan, dadin naman ta kawai ba. A'a, ana duba abinda wato yake cikin zuciya ne. Da haka girma na dabba ko rashin girman ta ba shi zai tasiri ba. Allah ta ilan yana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Don haka kada a kalli abin ta yawan nama a fifita mai yawan nama, ko kada a kalli abin ta yawan tsada a fifita wacce ta fi tsada. A duba ku cewa abin ibada ce, tunda ibada ce to wanda Allah subhanahu wataala ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata tafi ita ce tafi falala. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon da zai yi layya da raƙuma, yana da ikon da zai yi layya da shanu, amma ya zaɓe ya layya da raguna. Saboda haka ba a taɓa samun Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata shekara daga cikin shekarun da ya yi ba ya yi layya ba hadaya ba, ya yi layya da raƙumi ko ya yi layya da sa. Suka ce wannan ya nuna fifikon raguna. Don haka tunda har Allah ya zaɓa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, to ya kamata ya samu fifiko. Suka ce wancan hadisi na maganar Juma'a bai zo a siyakin, wato ba a kawo shi a lokacin da ake maganar fifikon dabban layya bane, don haka ba zai zama nassi ne a mahallin nizaa ba. An kawo shi ne don a kusantowa da mutum ladan aikinsa ne. To sai aka yi masa misalin da zai fi ganewa da wuri, saboda zai fi ganin wanda ya ba da raƙumi ya yi sadaka da raƙumi, ya yi sadaka da wani abu wanda yake mai tsada, zai ɗara wanda ya yi sadaka da wani abin da bai kai wannan ba, kamar sa ko kuma wanda ya yi da sa ya ɗara wanda ya yi da karamar dabba. Suka ce wannan shine kawai kwatancen da ake so a yi. Amma a batun layya da aka zo sai aka Allah subhanahu wataala sai nuna ma annabin sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi da raguna, ya kuma yi ta yi da raguna har ya koma ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka wannan shi za a fi dubawa. Wasu malamai suna ganin a duba inda bukata take. Idan har ana bukatar taimakawa, wato shi wanda zai yi layya din, a inda zai yi layya din talakawa duk sun bebe shi, kuma yana da damar ya yanka raƙumi da sa don ya taimake su, to anan kada a ce kawai yanka rago shi kenan, a ce da shi ya yanka raƙumi ko ya yanka san saboda talakawan su samu abin da ake bukata, shi a haƙƙinsa zai fi yafi zama falala. Wasu kuma suna ganin a maimakon a ce da shi ya yanka raƙumi ko ya yanka sa saboda ya ba talakawa, ya yanka rago kuɗin da yake so ya taimaka talaka da shi, ya ba su su a naira ko ya ba su su a dala ko ya ba su su ya ba su a tsabar kudin su sai sun fi musu amfani sama da yanka dabba ya ba su su a nama don haka suna ganin dai a barta a karamar dabba ita ce ta falala wannan kuma ba yana nuna cewa kada a yanka babbar dabba ba saboda suna cikin dabbobin da aka ce ayi layya da su
da sai sakon da yazo daga Ali Ubalile yake cewa malan kabarorin da ake kwanaki uku bayan sallah wanne mutum zai fara azkar din yau da kullun na bayan farilla ko kuma kabarar
da ban zai fara azkar ne in an tashi in a bayan sallah ne zai fara yin azkar wadanda ake yi bayan sallah kana sallama astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram sannan yayi tasbihai da ake yi guda 33 har zuwa karshe to sannan in ya gama sai kuma ya zo da waɗannan takbirat din ba wai takbirat din zai fara ba sannan kuma abinda ya kamata mu yi tambihi a kansa shine su waɗannan takbirat fa ba wai an kayyade su ne da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka dauka cewa sai a bayan sallah ake Allah subhanahu wata'ala ce walitukmilu iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum walitukmilu idda kuma dan ku kammala adadin kwanakin azumin Ramadan sai walitukabbiru Allah ala ma hadakum wannan a Ramadan kai kabarbari da ake yi saboda to haka nan shi ma na bayan na sallar nasarlar abinnan Allah ta yi wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigo a cikin ayyam din a cikin yinin ba wai a kawai bayan sallah ba a cikin yinin gaba daya shi yasa aka rawaito Abdullahi dan Umar ya kasance yana ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki ayyamut tashrik yana ambatan Allah a bayan abinnan khalfas salawat bayan salloli wa fi fustatihi wa ala firashi wa fi jawfi baiti yana yin sa lokacin da yake abin nan yake ya gama sallah da lokacin da yake kan shimfidar sa da lokacin da yake cikin tantin sa kowane lokaci saboda haka ba abu ne da aka kayyade shi da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka fahimta a kwanakin ayyamut tashrik wato kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai abin nan kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai a bayan abin nan ba haka bane ana yi ne a duka yinin a duk sanda ya sawwaka sawu a bayan sallar ne ya sawwaka a bayan kowane lokaci zaka iya ambatan Allah din a ciki
to sai Abubakar Musa Umar yake cewa malam idan mutun yayi layya yace saboda yara yayi zai samu lada ko kuwa ba zai samu ba kuma malam mutun zai iya yi wa marayu layya da niyyar ladan Allah ya basu ba kawai su ci naman ba
to abinda na sani galibi duk wanda zai yi layya indai musulmi ne yana sa Allah a ciki wato zai yi ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta masa wannan abun hikimar da take karkashin wannan kuma ita ma zai nufe ta yayi dan yaci ya ciyar da iyalansa ya ciyar da makotansa wannan niyyar tashi bata masa aiki dan yayi dan Allah sannan kuma a ci naman da yake ciki ai Allah subhanahu wataala shi yace fa kulu minha wa atimul ba'isal faqir kuci ko abin nan ku ciyar da wasu lokacin farko shekarar farko da aka yi layya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wanda ya aje nama kowa ya rabar da naman sa kakaf saboda a shekara ana da bukata shekara ta zo ta gaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waccan shekarar na ci ku haka saboda bukata amma wannan shekara akwai wadata don haka fa kulu wa at'imu wa dakhiru ku ciyar kuma ku yi ajiya saboda haka mutum na iya kasara abin din sa uku ya ciyar ya ci ya kuma ajiye wani nan gaba in ya bukata ya yi amfani da shi saboda haka dan mutum yayi da niyyar Allah subhanahu wataala ya bashi lada kuma ya san su ci nama wannan baya zama laifi sai dai kare ya rika nuna wa mutane shi fa saboda yaran nan ne iya da baya da yara ma shi ba zai layya ba wannan kuma kaga ya fito da manufarsa fili amma dan kawai mutum an ji ya ce yayi layya saboda ƴaƴansa kar su je suna bin makota kada dauka babu niyya mai kyau a cikin layyarsa mai kyau ta masa zaton cewa yayi layyarsa dan Allah kuma yana so ya cimma wannan hikima ta yaga cewa ya wadata mutanen gidansa da iyalansa kuma ya taimaka waɗanda suke makotansa sai gabar tambayar
mutum da yace zai iya yi wa marayu layya da niyyar ladan Allah ya basu
idan ka sayi dabba ka ba wa mutum yayi layya kana iya yin haka kana iya sayin dabba ka ba mutum layya yayi ko kai layyar ragon layyarka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ka ce Allahumma taqabbal hadha minni wa ahli baiti wa min ummati Muhammadin. Kana iya fadar haka, ta haka marayun sun shiga ci. Allah zai ba su lada gurgudan yadda ka samu kai ma a cikin wannan layyataka. Sauraka ba buƙatar sai ka ware ragon ka ce gashi wannan ka sai shi saboda marayu. A ragon da zaka yanka ko ragunan da zaka yanka sai ka ambaci wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Idan kuma wani mutum ne kaga zaka bashi kamar wani gida ne ta fakirai kansa dauki rago ka basu, to ka taimaka musu, Ubangiji subhanahu wataala zai baka lada akan wannan aiki da kai.
To sai Sulaiman Abdullahi Hotoro yake cewa malami hukuncin wanda ya layya amma bai raba naman ga makwabtansa ba sai iya gidansa kawai.
Ba haka aka fi so ba. Yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cewa faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir, faqulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. A cikin alqur'ani da aka yi magana dayya aka ce ku ci kuma ku ciyar da mabukata. Annabi ya ce kulu wa at'imu wadakhiru, ku ciyar. Saboda bukata, akwai bukatar ka taimakawa waɗanda suke kusa da kai, alal aqalla makotanka, alal aqalla ƴan uwanka, alal aqalla abokanka wanda ka sani. Akwai bukatar ka ware wani bangare na naman da ka yanka ka ce a kowa a dan fincina a bashi dan shi ma ya yi murna ya ji daɗi ya san cewa wannan ranar Idi ce, ranar sallah ce, rana ce da take ƙara kusantu da zukatan musulmi ga junansu. Amma ka yanka tare da kusa da kai akwai fakirai waɗanda ba su da ikon yankawa su ji kawai ƙanshin nama, suyan nama yana tashi a gidanka ba tare da ka aika musu ko tsoka ɗaya ba, babu shakka wannan baya daga cikin insaniya, baya daga cikin koyarwar da musulunci ya. Ba za a ce wai layyarka ta ɓace ba, ba ce sharaɗin layyar sai ka bayar ba, amma kuma yana daga cikin hikima da ta sa aka ce a yi layyar. Allah ya ambaci ka ciyar da wani, wa at'imul ba'is al faqir, shi da ya ce ka yanka zai baka lada, kuma shi ne ya ce ka ba wa maƙotanka. To kaga bai kamata ka yanka ka cinye kai kaɗai ba.
To sai tambayoyi wasu guda biyu da suka zo masu kama da juna. Tambaya ta farko daga Ibrahim Kano yake cewa malam mutum ne ba shi da iyali yana kuma da ikon yin layya, shin zai iya yi? Sai Abdulmalik Ali Fallati yake cewa malam wanda ba shi da aure zai iya yin layya.
Ita layya ba ce aka sai kana da iyali ba, ba wai sharaɗin layya sai mai iyali ba, ko sharaɗin layya sai mai aure ba. Duk wanda yake da ikon yayi layya yana iya yin layya, sawa'un yana da aure baya da aure, sawa'un a garinsa yake ko ba a garinsa yake ba, inda yana da ikon yayi layya, in yayi layya yana da ladan wanda yayi layya. Saboda haka koda baka da aure, koda baka kana da aure amma baka da ƴaƴa ko baka da iyali ko a garin da kake baka da kowa, amma kana da damar da zaka yi layya, to kana iya kai layya.
To sai Abul Nas wato yake cewa mala idan mutum ya manta ya yanke farcensa ya layyarsa za ta kasance.
Layyarsa tana nan ta yanke farcen ladubba ne da ake kula da su a cikin waɗannan kwanaki goma na Zulhijja, cewa duk wanda ya yi niyyar ya yi layya, yake da niyyar yin layya, to kada ya taɓa wani abu na gashin kansa ko kada ya taɓa wani a kaifarsa har sai ya yanka dabban layyarsa. Kuma wannan ya shafi wanda shi zai yi layya a karan kansa, ba waɗanda zai yi tarayya da su a layyarsa ba. Wato da a ce mutum zai yanka abin layyarsa kuma zai yi a madadin kansa da kuma iyalansa, to su iyalan ba za a lazumta musu cewa kar su aske gashin kansu ba, kar su taɓa gashin kansu ko kar su taɓa kaifarsu ba, wannan ba ta shafe su ba. Su shi dai mai dagon layyar shi ta shafa, ko da kuwa in ya tashi yankawar zai shigo da su a cikin niyyarsa. To dan mutum ya manta ya yanke, wannan ba zai koda da gangan yanke ba, cewa layyarsa ba ta yi ba, layyarsa ta yi amma ya saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa kai ya yanke, amma ba mu cewa layyarsa ta ɓaci, sai dai mu ce nan ya yi wani laifi na abin da aka ce kai ya yi. Wasu sun tafi akan makaruhi ne yin haka, wasu sun tafi akan haramci, tunda Annabi ya ce fala ya musanna min sha'rihi wala min bishratihi shay'an, kai ya shafi wani abu, kai ya taɓa wani abu daga cikin gashin kansa ko kuma fatar jikinsa. Saboda haka kaga in yayi haka saba wa Umar na hani yayi, wasu suka ce yayi haram, wasu suka ce ya aikata makaruhi, amma nan ba wai zai lalata masa layya bane. Wannan idan da gangan ma yayi, to ina kuma ga abinda mutum yayi shi bisa mantuwa. Allah subhanahu wataala ya dauke wa wannan al'umma alhakin mantuwa ko abinda aka tilasta ta ko abinda ta yi bisa kuskure. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam lokacin da aka tayar da sallar idi a kabbara farko ana daga hannu to yashin sauran ma sai an daga
akwai sabani na malamai wasu suna ganin kabbara farko ita kawai za a daga hannu saboda ba a samu wani hadisi sarihi wato karara da nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu a sauran kabarbaran ba wasu kuma suna ganin za a daga hannu a duka kabarbaran saboda an samu wasu asar ko kuma wasu ruwayoyi daga sahabbai wasu daga cikin sahabbai suna yi kamar Abdullahi dan Umar a kasance yana daga hannayensa a kowace kabara kuma ana ganin Abdullahi dan Umar na mutum ne mai kokarin bin diddigin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa babu shakka suna ganin da a ce ba ya gani daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba haka abin yana da sauki ga wanda yayi ko wanda bai yi ba babu wani matsawa ko babu wani kunci a ciki idan mutum ya daga to yana da cikin magabata cikin sahabbai wanda sun yi haka idan kuma mutum bai daga ba wannan shi ma babu wani abu da ya fito karara na sunna wanda za a ce ya saba masa
to sai Suleiman Gambo Idris yake cewa malam ya hukuncin layya da sa na gidan gona wanda bai kai shekara biyu ba amma kuma ya fi wasu yan shekara biyu girma saboda na gidan gona ne
shekaru aka fada a cikin ka'idar yin layya ba wai girman jiki ba so a cikin abin da aka fada shanu dole su cika shekara biyar abin na afwan raƙuma dole su cika shekara biyar shanu shekara biyu rago dole ya cika shekara ɗaya abin nan kuma dan taure ya zama wata shida so kaga ashe in akwai in haka ake bukata to kaga ba wai magana za a yi na girman jikinsa ba ba magana da girman jikinsa ake ba magana shekarunsa ake ko da kuwa ya yi girman raƙumi amma shekarunsa ba su kai biyu ba to ba za ka yi layya da shi ba
to sai wannan shugaba yake cewa dan Allah me balalar azumin ranar idi
ranar idi ba a azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi azumi a ranar idi wataƙila abinda ya kira azumi shine an ce a kame baki a lai a sallar layya idan mutum ya zo fita sallar layya kai ya ci wani abu sai ya je ya dawo ya ci daga abinda zai yanka shine ya kira azumi amma shi azumi yana farawa ne daga hudu alfijir ya kare daga faduwar rana shi ake kira azumi ka kame bakinka daga ci da sha da sha'awa tun daga huduwar alfijir har zuwa faduwar rana shi ake cewa azumi amma wannan dan takaitaccen kame baki daga lokacin da zaka bar gidanka har zuwa ka dawo wanda ba a ce masa azumi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin haka a sallar bude baki ya kasance yakan fara cin dabino wutiri kafin ya fita sallah dan a tabbatar da cewa yau fa ranar ba azumi bace ranar ci ne waccan kuma sallah ce da daman a cikin ciyeciyen ake saboda haka sai aka ce ka kame bakinka har ka dadan ka fara ci daga abin da shi yasa a waccan sallah ta azumi ake jinkirta sallar ake dan bada tazara bayan hudowar rana da dagawar ta ake bada tazara saboda fitar da zakkar fidda kai a samu isasshen lokaci ga wanda ba su fitar ba ita kuma wannan ake so a gaggauta da zarar rana ta daga to ana so a yi ta saboda mutane su koma gida su saka wani abu a cikin su wannan ga wanda yake da abin da zai yi layyar yana da layyar ta shi amma da baya da layya shi kaga ai ba wani dalilin ma kame bakin nashi in ma ya kame kuma bai kame ba babu da baya da nashi da zai zo ya ci a gida haka shi ba shi ta shafa ba kuma ba sunan shi azumi ba don haka ba a azumi ranar idi
to sai tambaya ta gaba take cewa malam ya halatta mutum ya ranci kuɗi ya yi layya daga Awwal Hassan Faki Abu Abdullah
idan yana da ikon biya layyar rayu na farko ba wajibi ba ce ya kamata a fahimci wannan ba wajibi ba ce sawa'un ga wanda yake da hali da wanda ba shi da hali ba wajibi ba ce Abubakar da Umar sukan bar layya su kinta Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa na kan bar layya in ki da gangan duk da ina da dukiyar da zan yi layya saboda kada makotana su dauka wajibi ne sai nayi haka athar na sahabbai da aka samu suna nuna rashin zaman layya wajibi duk da cewa an samu wadanda suka wajabta ta cikin malamai kamar Abu Hanifa yana wajabta ta amma dai magana mafi inganci layya sunna ce ga wanda yana da lada ga wanda bai yi ba ba shi da zunubi ba shi da alhaki a gurin Ubangiji to abinda bai zama wajibi ba a kanka ba zai zama kuma wato dalili da har da zai sa kaje ka ce bashi ba. Bashi wani abu ne mai nauyi da ba a so mutun ya ci bashi sai idan ya zama larura ba yadda zai yi. Nan kuma babu wata larurar a ciki. Idan mutun anan za mu kasa masu cin bashin su yayin gida biyu. Idan mutun yana jin yana da ikon biya, kamar mutun ne ana yana aiki ana bashi albashi sai dai watan bai cika ba, yanzu ne farko-farkon wata kuma gashi lokacin layya yayi, ya san za a biya shi albashin sa da zarar wata yayi, sai ya karbi bashi dan ya sai abin layya da zarar wata yayi an biya shi ya biya. Kaga wannan yana jin akwai yiwuwar ya abin nan, ko akwai kudin da yake jira a kawo masa amma lokacin kawowar bai yi ba, ga kuma lokacin layya yayi. Kaga wannan dan ya ci bashi yayi layya duk da sauki saboda akwai yiwuwar ya samu ya biya. Amma mutumin da kawai jiran tsammani yake, ba shi da wani gurin da yake da wani kudi a makale ko yake tunanin in lokacin yayi za su zo, to wannan kare ya dora wa kansa cin bashi saboda yayi layya. Ba daidai bane domin yana iya cin bashin kuma ya zo biyan ya gagara, kamar yadda Bahaushe yake cewa sallah ta tafta barwawa da bashi, zamanin kuma an zo ana ta neman ka ka biya bashi ka shiga cikin wani hali na kunci, hali na karkakanuka yi, abinda shari'a kuma ba ta son mutum ya jefa kansa da gangan a cikin irin wannan yanayi.
To sai mai tambaya na gaba shi kuma ke malam shin dole ne sai limamin da zai yi sallar Idi ya karanta sabbe da kuma halataka ko kuma zai iya canja kowace sura?
Sunna ce cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar Idi akan ji shi yakan karanta Qaf a raka'ar farko, a raka'a ta biyu ya karanta iqtarabati sa'a, ko kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'ar farko, raka'a ta biyu ya karanta hal ata ka hadithul ghashiya. Wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da aka samu yana yin haka. Idan mutun yayi wannan a cikin sallar Idin sa, liman yayi haka, to ya kwatanta wannan sunna ne, zai samu ladan wanda ya kwatanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba wai wajibi bane, sahabbi ne. Idan mutun bai karanta su ba ko dan saboda bai haddace ba ko ku a'a yana ganin dai bara ya karanta wata sura daban, wannan ba laifi yayi ba kuma sallar su tana nan. Sai dai wanda zai yi waccan sunnar babu shakka zai fi samun ladan kwatanta sunna saboda sama da shi wannan, amma dukkan su sallar Idin su tayi.
To sai Ishaq Hassan Kurfi yake cewa wani kwanaki ne ake kira ayyamul ma'lumat?
Ayyamul ma'lumat sune kwanaki kwanakan da muke ciki yanzu na 10 ga Zulhijja, daga farkon kamawa Zulhijja har zuwa ranar sallah har zuwa yawmun nahr, sune al-ayyamul ma'lumat. Al-ayyamul ma'dudat su kuma sune daga kashe garin sallah, wato ranar 11, 12, 13, waɗannan sune al-ayyamul ma'dudat wanda aka ambata a cikin suratul Baqara.
To sai shi kuma injiniya Nasir Isa yake cewa yana tambayoyi guda biyu. Tambayar sa ta farko yana son karin bayani kan falalar azumin Arfa, sai ta biyu kuma yake cewa mutum biyu ko uku za su iya haduwa su yanka dabba guda daya da niyyar layya kuma dukkan su samu lada daya.
To tambayar farko azumin Arfa, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda zo a cikin hadisin Abu Qatada wanda yana cikin Sahih Muslim, an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin Arfa, yace ina sa tsammanin ya kankarewa mutum laifinsa shekarar da ta gabata. Kaga mutumin da ya azumin Arfa yana samun ladan, wato yana tashi Ubangiji subhanahu wataala ya kankare masa azuminsa, ya kankare masa laifinsa. Dangane da azum abin nan mai tambayar su ta gaba,
tambayar su ta biyu haduwa mutum,
yawa mutum ya hadu mutane biyu su hadu su yi layya ko mutum uku, kamar yadda na faɗa a ansoshin baya, wasu daga cikin malamai sun halatta wannan, amma ni na fi karkata zuwa ga cewa kowa ya sai nashi da tashi dabbar, saboda sun halatta wannan kiyasi ne suka yi akan hadaya. Hadisin da ya zo da batun layya wannan bai inganta ba, hadisin da ya inganta shine batun hadaya. Hadaya ta sha bamban da layya ta fuskar sababinta da kuma hukuncinta, saboda haka ba za a yi kiyasin wannan da wannan ba. Sannan kuma layya ibada ce, ibada kuma taqarrubi ake nema kawai a zuwa ga Allah subhanahu wataala, shigar da kiyasi a cikinta abu ne mai wahalar gaske, abu ne wanda yake akwai maganar malamai a kansa. Sannan inda za su yi din cewa ladan su daya wannan shi ma abin yana da wahala saboda ladan yana ginuwa ne bisa ikhlasin kowa bisa niyyar da kowa yake da ita a zuciyarsa za ku yi sallah daya a bayan liman daya a lokaci daya watakila ma a sahu daya dukkan kuna sahun gaba amma a samu tazara tsakanin sallar wannan da wannan kamar tazara da take tsakanin sama da ƙasa saboda wannan yayi ikhlasi dan Allah yake da kyakkyawar zuciya yake yayi khushu'i wannan kuma watakila ikhlasin sa da dan damuwa a cikin sa saboda ladan sa yayi rubto yayi ƙasa wancan kuma ladan sa yayi koli saboda kasancewar ayin hadu an yi ibada jinsi daya iri daya a lokaci daya a tare baya yana nuna cewa duk an yi tarayya a daidai a lada daidai wa daida ba kowa ubangiji subhanahu wataala yana bashi lada gwargwadon niyyar sa da gwargwadon ikhlasin da yake cikin zuciyarsa
to sai Kamil Rabi'ur Ram yake cewa malam shin da misalin karfe nawa ya kamata mutum ya yanka abin layyar sa
ba karfe nawa ba ana yanka abin layya bayan an gama sallar idi saboda haka ba karfe nawa ake dubawa magana mafi inganci shine bayan an gama sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da mu za mu fara da shi a wannan ranar tamu shine mu yi sallah sannan mu yanka abin layyar mu wanda ya yanka bayan an yi sallah to faqad tamma nusuk abin nan faqad tamma nusukuhu asaba sunnatul muslimin wanda ya yanka bayan an sallah wanda ya yanka kafin a yi sallah falahu yuqaddimuhu li ahlihi wanda duk ya yanka kafin a yi sallah to ya dai gabatarwa da iyalansa nama ne kafin a yi sallar idi ya yanka layyarsa to ya gabatarwa da iyalansa nama ne wa man zabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin wanda kuma ya yanka bayan an yi sallah to wannan shine ya yankansa ya cika sannan kuma ya dace da sunnar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yanka kafin a yi sallah to ya canza ya wani yankan bayan wannan domin wancan na farko nama ne kawai ya gabatarwa da iyalansa su ci wato yankan ba haramun bane wato bai zama haramun ba amma kuma ya zama dai nama ne ba shi da bambanci da sauran yanka da ake yi a sauran lokuta ba lai ya ce yayi ba to sai yanka wani abu wato wata dabbar in yana da ita bayan an sauko daga sallah saboda haka ana farawa ne daga karewar sallah akwai malikiya sai shiman ya yanka sai ba da zabihul imam amma wannan magana tana da dan rauni abinda dai ake kula da shi shine gama sallah sawa'ul liman ya yanka ko bai yanka ba sawa'in yana da abin yankan ko ba da abin yankan shi yasa wani sai ya ce maka to idan liman baya da abin yankan wani ne zai bashi aran nashi to ya zai baka ya bashi aran nasa in ya bashi aro ya zama ba nashi ba wani ya ce maka to za a haɗu ne a saya masa to in kun saya masa kun taimaka masa har limamin ku ne shi zai ja ku sallar idi kuma ba shi da dabbar layya to kaga dan kun saya kun taimake shi to amma kuma da a ce duk an samu garin marubuta ne gaba ɗaya sun ki haɗa kai kowa ya ƙi saya masa kowa ya aje ragonsa a gida yana jiran liman ya gama sallah to liman bai da rago to ba a cewa shi kenan a garin ba za su yi layya ba tunda dai liman bai da rago ba iyaka na shi ba so ba sharaɗi ba ne shi duk yawanci hadisai suna zuwa ne da batun sallah annabi yake cewa man zabaha qabla as-salati ko man zabaha ba'da as-salati
to sai Hamisu Fage yake cewa hukuncin mutumin da yana da halin yin layya amma ya ki sai ya ce ai annabi yayi masa
annabi yayi ma kowanne daga cikin al'ummarsa ya ce wa min ummatil Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad cewa wa min ummati Muhammad ya kunshi al'ummar da ta gabaci wato da musulmin da suka riga wato komawa ga Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmin da aka ce a yaƙi ko suka mutu a Makka kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke rai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zo nan gaba har zuwa tashin kiyama duk sun shiga ƙarƙashin wa min ummati Muhammad duk wanda yake ƙarƙashin ummati Muhammad ya shiga a ƙarƙashin wannan layya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar yadda muka faɗa ita layya ba wajibi ba ce wadatar ka ba ta sa a ce dole kai layya ba mun ce Abubakar da Umar sukan bar layya Abubakar da Umar inda Abubakar ba ruwa yake da dukiyarsa ba yakan ɗau dukiyarsa gaba ɗaya ma ya ce gashi ya ba danƙata a yi aikin Allah da ita sayyidina Umar ba ruwa yake da dukiyarsa ba yakan raba dukiyarsa biyu ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam rabi ya ce gashi a yi aikin Allah da shi to amma sukan bar layya saboda kada mutane su fahimci kamar tilas ce Abu Mas'ud al-Ansari yakan ce nakan bar layya, kamar yake cikin Musannaf na Abdurrazzaq da Sunan al-Kubra na Baihaqi, ke ce nakan bar layya duk da cewa ina da wadata, wa inni la musir wa inni la ada'u udhiya wa inni la musir, nakan bar layya duk da ina da wadata don gudun kada makota su ganni su dauka cewa layyar wajibi ne a kaina. Saboda dan mutum yana da hali bai yi layya ba, ba wai laifi wa Allah ba, amma da zai iya taimakawa talakawa, kuma wannan kaga yayi koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana da ladan waɗanda suka yi koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama.
Ji wannan ke cewa akwai waɗanda suke yanka zakara da cewa sun yi layya, idan an tambaye su ce ai Abu Huraira ya taɓa yin layya da zakara.
Ban san Abu Huraira ba, na san dai cikin malamai akwai wanda ya ce kowace dabba har tsuntsu duk za ka yi layya da shi, kamar Ibn Hazm ya faɗi haka cewa Bilal yana cewa zai iya layya ko da zakara ne. To amma dai abin da yake sahihi Al-Qur'ani ya nuna, sannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ana yin layya ne da bahimatul an'am. Bahimatul an'am ala ma razaqahum min bahimatul an'am. Saboda bahimatul an'am su kuma su ne waɗannan dabbobi da Allah ya faɗa a cikin suratul an'am, thamaniyata azwaj. Thamaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'iz ithnayn har zuwa ƙarshen min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn har zuwa ƙarshen ayar. Saboda waɗannan su ne bahimatul an'am. Bahimatul an'am tsuntsaye ba su shiga ba. Don haka ra'ayin Ibn Hazm da waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi mai rauni ne, cewa ana iya yi da a cikin dabbobin bahimatul an'am din ma sai sun cika wasu shekaru kamar yadda muka sani.
To sai sakon martala shi kuma yake cewa shin menene matsayin jami'in tsaro ko kuma ma'aikacin da bai samu sallar Idi ba saboda yana wurin aiki?
To ban gane yana wurin aiki ba, ma'ana
aiki ya hana shi,
ma'ana aikin da ya shafi tsaron rayukan musulmi da abin nan, idan wannan ne ba yana da lada gwargwadon niyyarsa, wato abin da zai yi ba zai yi wai bashi ba, barin sar da wannan aikin zai iya shigar da musulmi da saukakin al'umma cikin matsala, ce duk wani dan sanda ya je ya tsaya a filin Idi a yi sallah da shi, kaga zai wahala. Kuma aka samu haka to barayi gashi akwai ma 'yan tsaron ana ta fama da su, bare kuma aka ce duk jami'an tsaro yau ba sa aiki duk suna yi, ka san abin ba zai yi kyau ba. Saboda haka akwai bukatar aikin su dole, kamar likitoci a asibitoci ana bukatar su a asibiti, saboda wasu mara lafiyan da ake kansu suna bukatar tiyata, wasu suna bukatar, don haka su ma suna da lada gwargwadon yadda suke da niyyar yin wannan sallah, amma aikin musulmi ya hana su, aikin da ya zama wajibi a kansu ya hana su, wannan za su samu lada insha Allahu kamar sun je sun yi ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin ya fita yaki tare da sahabbansa, yake cewa mun baro wasu mutane a Madina ba inda kuka ba kwarin da kuka gangara ko tudun da kuka taka, face suna tare da ku. Annabi ya ce ba komai ya hana su ba su kasance tare da mu sai uzuri. Saboda haka duk wanda uzuri ya hana shi aikata wani alkhairi tare da yana da kyakkyawan niyyar aikatawa, to zai zama yayi tarayya da waɗanda suka aikata cikin lada.
To sai ne sako na gaba da yake cewa malam hukuncin wanda yake yi wa iyayensa layya duk da cewa sun rasu kowace shekara na musu layya, wannan hukuncinsa?
Mun faɗi wannan cewa wannan baya daga cikin abin da yake shara'antacce, to cewa ba za mu ce ko ba za su samu ladar wannan ba, amma dai abin da muka sani dai a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wannan. Mun faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ya rayu lokacin da wasu daga cikin matansa sun koma ga Allah, Khadija, Zainab bintu Khuzaima, cikin ƴaƴansa banda Fatima, duka ƴaƴansa sun mutu ne a lokacin rayuwarsa, ga baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib, ga wasu ƴaƴan baffanninsa irin su Ja'far da suka rasu lokacin yana duniya, amma ba mu taɓa jin ya yanka wa ɗaya rago da sunan cewa layyarsa ba ne. Saboda haka inda a ce wannan mashru' ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna shar'ancinsa akan waɗannan abin nan ɗin nasa. Saboda haka baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam.
To sai tambaya ta gaba take cewa yaya matsayin masu cewa za su yanka kafuzuru, kuma menene matsayin hakan?
To kafuzuru in ana nufin yanka dabbar da take kyamushashshiya wacce take ramammiya, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan cikin dabbobin da ba a layya da su, wal kasiratu allati la tunqi, ya ce da ramammiyar da ba ta da wato kitse a jikinta barwanta ya tafi sauraka in ka yanka dabbar da take kyamishasshiyar ramammiya to ka yanka dabbar da ba a layye da ita sauraka nama kawai kace ba layye kai ba in kuma kana nufin dabba ce ta cika dukkan sharuɗan da ake bukata sai dai bata cika bulbul kamar da ta wani take ba amma ba za a ganta a ce ramammiya bace al-kasirati lati la tunqi to wannan ba a cewa ka baka layye ba amma in dai irin wannan dabba ce da ta rame ta kyamushe wannan ba layye bace
to sai sakon da ke cewa malam shin waɗanda suka rasa sallar idi za su iya yin jami'i daga Abdulrazak Abdurauf
sallar idi sallah ce da ake yin ta cikin jama'a taron jama'a saboda ba sallah ce da wasu za su haɗu su ko abin nan in ta sun kuce musu ba shikenan su haɗu su yi tasu in ta kuce maka shikenan sai ka dawo gida akwai masu cewa za a rama amma magana su tana da rauni gaskiya
sai Hashim Sani dan Hassan yake cewa tambayar sa ita ce ya matsayin layyar mutumin da ya fitar da rai zai yi layya sai bayan ya yi aski ya yanke farce kuma ya samu kuɗi na yin layyar
babu komai daman cewa aka yi kai yayi idan arada idan dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhi kaga yana da niyyar zai yi saboda ya san cewa ko dai yana da abin layyar ko ya tana da kuɗin abin layyar ko yana sa ran zai samu kuɗin abin layyar to kada ya yanke akai fasa ko ya taba wani abu na sumarsa har sai ya yi layyar to amma wanda kwata-kwata ma bai da niyyar saboda bai san bai da ma tunanin zai samu abin layyar kuma daga baya samu wannan ba a cewa ya yi laifi don ya taba akai fasa ko sumarsa kafin hakan ta faru
sai wannan shi kuma Aminu Aisar yake cewa akalla makalla shin menene matsayin matan da ba su damu da layya ba kuma suna da hali
to mun ansa ta a baya da mata da maza duk ɗaya ne ba ita layyar ba wajibi ba ce ga wanda yake so ya yi in ya yi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tawagar waɗanda za su samu ladan wannan layya amma don bai yi ba kuma ba a cewa ya yi wa Allah laifi
to sai shi kuma ne ya ce assalamu alaikum malam shin mene matsayin iyayen da suke umartar ƴaƴansu mata su riƙa sanya hijabi duk inda za su amma idan sallah ta zo sai su kyale su su yi shigar marasa tarbiya idan aka musu magana sai su ai rana ɗaya ce kawai ba laifi daga Muhammad ibn Muhammad
ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa mata su fita masallaci sai ya ce waliyakhrujuna tafilat su fita ba a cikin ado ba su fita ba a cikin ado ba to kaga ita da za ta ce a fita rana ɗaya ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a fita ba a cikin ado ba ita ta ce har ta kai hadisin Umma Atiya da take cewa ihdana la tajidu jilbaban dayar mu ba ta samun abayar da za ta sa ta fita sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lutulbisha ukhtuha min jilbabiha yar uwarta ta ara mata hijabin ta ara mata abayar ta sa ta fita ashe kaga ana son ta sa kaya na mutunci kaya na mace na musulunci ta fita da shi kaga annabi ya ce ta fita haka nan ba ai rana ɗaya ce sai ya ce lutulbisha ukhtuha min jilbabiha yar uwarta ta ara mata jilbab shine alba'a da za ta rufe kanta da kirjinta da shi ta bata ta fita da shi saboda ba daidai bane wata mace ta fita mutabarrija ta ce wai ta tafi har ibada ya zaki fita kin yi shiga irin ta jahiliya kuma kice aikin Allah kike ko aikin addini kike ko ibada kike babu shakka wannan mace da ta yi wannan tana tare da shaidanu ne kuma wannan ibada ta za ta zama mata matsala
to sanin shi da Allah malam daga ranar idi zuwa yaushe ne idan mutum ya yi layya ba ta karɓi ba daga Abdullahi Shehu Zakar Gwarzo
ana fara yanka ne daga lokacin da aka yi sallamar sallar idi za a fara yanka ana da damar a yi yanka a wannan yinin na ranar goma ga wata shine ranar idin idan mutum bai samu ya yi ba kashe gari zai yi shi ba daga hudu alfijir har zuwa faɗuwar rana in bai samu ba kashe gari zai yi har zuwa kwarar abinan rana ta sha uku zuwa rana ta sha uku ga watan Zulhijja zuwa faduwar rana ta sha uku ga watan Zulhijja saboda haka kaga kana da ranar sallah kana da ranar 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata kana da kwana hudu daga lokacin da aka yi sallama a sallar idi kana da dama kai yanka har zuwa lokacin da rana za ta fadi a yini na 14 a yini na 13 bayan abin nan
to sai shi kuma Abdullahi Hamisu Awal yake cewa malam fatan alkari da Allah za a yi layya da bunsuru.
Na'am, za a yi layya da bunsuru wanda ya cika wata shida.
Sai Muhammad Mai Nasara Kumar ya shi kuma ya ce mene hukuncin mutumin da yake da halin yin layya kuma ya ki yi? Wannan ma malam ya amsa ta. Sai Mustapha Sarki Ahmad shi ma yake cewa malam tambaya ta ita ce ya matsayin layyar waɗanda suka ki zuwa masallacin Idi, shin hakan zai iya taɓa ladan su na layya?
Layyar su tana nan zuwa sallar Idi. Malamai sun saɓani kan wajabcinta ko rashin wajabcinta. Wasu daga cikin malamai suna wajabta ta, kamar Abu Hanifa yana wajabta ita sallar Idi, wanda shine sabon Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, saboda duk dalilai suna nuna wajabcinta, har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da kowa da kowa, da maza da mata da yara da masu haila ma su fita, har ma wanda ba ta da abinda za ta yi lullubi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ta ara mata. Kaga duk wannan yana nuna sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin fita sallar Idi ba a rayuwarsa kakaf, har ya koma ga Allah. Wannan ta sa wasu suka ganin fita sallar Idi wajibi ne. To amma wannan wajabcinta ba zai shafi ingancin wato layyar ba, ba wai sharadi ne in layyar mutum ba za ta inganta ba sai in yayi sallar Idi. Saka dan bai je sallar Idi ba, to layyarsa ta ba za a ce layyarsa ba ta yi ba, layyarsa tana nan ta yi. Maganar kuma sallar Idi wannan wata magana ce daban, ga waɗanda suke ganin wajibi ce za su ce yayi zunubi sai ya istighfari, ga waɗanda kuma suke ganin sunna ce muakkada za su ce to ya bar sunna ya rasa wannan ladan, ga waɗanda suke ganin fardu ai fardu kifaya ce za su ga cewa tunda wasu sun je dan shi bai je ba ba da laifi sun dauke masa.
Sai sakon Abulawan Hassan yake cewa malam limami ne a sallar Idi, yana yin kabbara farko sai ya fara karatu bai tuna ba sai da ya gama karanta Fatiha, shin waye ya zai yi?
Ina mamu, ai ba zai yi ya kabbara farko ba kuma ya kama karanta Fatiha ba a tuna masa ba, saboda mamu za su tunatar da shi. Idan kuma har aka kaddara mamu ba su tunatar da shi ba, har ya karanta Fatiha ya yi sujjada ya dago ya taso ya yi abin nan, ba a cewa sallar ta ɓace, sallar idan su ta yi sai dai kuma ta samu rashin kamala ta sunna.
To sai na ce malam ya halatta uba ya ba wa ɗansa fatar abin yankansa ya sayar ya ci kuɗin daga Umar Faruk Gaya.
Idan ya sa shi cikin waɗanda ya yi tarayya da su a cikin layyar kai ya ba shi, in har yana cikin, amma in shi ma ya tashi layyar can daban yana da yayan karawa kuma ya ɗauki fatar ya ba shi waɗanda, amma in har yana cikin ‘ya’yansa waɗanda su ma suka yi abin nan layyar to kai ya sayar.
To sai Mukhtar Mu'az Sharaɗa yake cewa in mutum ne layya kowane sashi na jikin dabbar za a iya gasa masa ya ci idan ya dawo daga masallaci ko kuma akwai inda aka fi so?
To aka kawai ya ci daga naman da ya sa.
Sai Abbas Adamu shi kuma yake cewa me matsayin wanda suka sayi rago su biyar don su yi layya?
Ba ta yi ba layyar rago ba a tarayya, sai dai kawai ku ci balangu.
Sai shi kuma Ibrahim Adam yake cewa shin layya wajibi ce?
Layya ba wajibi ba ce.
Wani kuma yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya zo sallar Idi amma bai samu sallar ba, kuma yaya zai yi? Shi kadai ne zai yi ko kuwa kawai?
Shi kenan ta faɗi daga kansa a magana mafi inganci, na bai samu ya yi ba shi kenan.
Sai shi kuma Rabi'u Tanko yake cewa malam bayan bismillah akwai wata addu'a da ake idan an zo yanka abin layya?
Idaman abinda kawai shine Allahumma taqabbal hadha minni ka faɗi kanka wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad, in kana son ka tarayyar wasu cikin wannan aiki na layya.
To sai wannan tambayar kuma take cewa menene abin da aka fi so wanda zai yi layya ya lazimta?
Shine ya kiyaye kada ya yanke wani abu na har na aka yi fassa, kada ya taɓa wani abu na gashinsa, sannan kuma layyar da zai iya sa Allah a zuciya ya yi don Allah, ba don birgewa ba, ba don ya nuna mutane shi yana da dukiya ba, saboda haka zai iya yanka abin da duk unguwar ba wanda ya yanka kamar nashi.
Hussein Nazifa Abdullahi Isa shi kuma ya ce suwa da walayya ta halatta a kansu kuma suwa ake rabawa naman, sannan ya halatta a baiwa mahauci wani bangare daga cikin naman a matsayin ladan aikinsa?
Duk wani wanda yake da damar ya yi layya yana iya yin layya, duk wani musulmi yana da damar ya yi layya, namiji ne ko mace ne, yaro ko babba ne. Sannan kuma wani menene gaɓar ta biyu?
gabata biyu kace suwa ake rabawa sai ya gabata karshe
Allah ya fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir wanda yake mabukaci da shi baya da shi baya da abin yin layyato shi ma a taimaka masa a ciki
sai ya ce kuma ya halatta a biya mahauci wani bangare na abin layya a matsayin ladan aikin sa
a'a bai halatta ba a biya mahauci daga cikin dabbar layya ba sai dai a biya shi kudin sa sannan kuma ana iya bashi wani abu a matsayin sa na mabukaci
kuma ina ganin iyakacin tambayoyin da za mu iya dauka kenan a cikin wannan shirin namu da aka masa saro a madadin Sheikh Malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi musamman waɗanda suka shafi wannan lokaci da muke ciki na wato kwanaki 10 na karshe na watan Zulhijja da kuma batun salalayya da kuma yankalle wato da Idi amma dai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin wato Aminu Ibrahim Umar, Awwal Muhammad Abdullahi da kuma Mujahid Jafar sai Bashir Dursungugo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku a cikin wannan shirin nake cewa assalamu alaikum
walaw anna katabna alayhim an qutulu انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما